بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أشرن ديدي غوتن ذو الحج شكرا تدبو ديادة داري حدود تلاتين دشدة هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة واندي داتي دا حدود غوتن غوما شكرا تدبو بي دا غوما شابير الاسافن توراوا منا درسينا سبعين دبيو أتكن ونن لتافي من البركة أنا أحكام الجنائز وبدأوها ناشد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى واندا مكي قباتر وانا مسلا تشيمي البركة نا إحياء السنة قوفا نسرا واتشم برنن كانو نيجيريا دنب كمان تابا أدرس منا سبعين دقيا من تكي ذنشيني أكان cewa babu laifi a iya hada mutum biyu uku har sama ma a sa su a cikin kabari daya, amma ana gabatar da wanda yafi falala daga cikin su ko mafi samun Qur'ani a cikin su a gaba kamar yadda bayani ya gabata. Kafin mu ci gaba da sunan wannan majalisi mai albarka da sunan wannan al'umma, muna miƙa ta'aziyya da jaje ga al'umma musulmi na duniya gaba daya dangane da ibtila'i da ya samu alhazai na furmutsu da wato cinkoso da aka samu a wajen jifa wanda ya sababa mutuwar da yawa daga cikin alhazai na duniya gabaki daya. Muna musu addu'a Allah ya karbi shahadarsu, Allah ya sa wannan mutuwa da suka yi a wannan wuri na ibada dalili ne na samun rahama da jin kai daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Mu ma wannan majalisi na mai albarka akwai daya daga cikin dalibai shi ma wanda ya fada cikin wannan ni'ima ko wannan alheri, zamu ce da Allah madaukin sarki ya musu kyakkyawar mutuwa. Sunansa Muhammad Sani Bidda, wanda mutumin bidda ne amma yana zaune a nan kullum yana cikin dalibai waɗanda suke lazumtar wannan karatu da shi da mahaifiyarsa. Allah ya musu cikawa da baki ɗayansu a wannan wuri, dan da yana nan da ransa da ya dawo da yanzu yana nan a zaune, to amma Allah ya kaddara masa samun kyakkyawar mutuwa. Dan uwa musulmi duk wanda nasa ko dan uwansa ya mutu a wannan wuri, to gaskiya bai kamata ya bakin ciki ba. Wala tahinu wala tahzanu, kyakkyawan mutuwa ne wannan. Indai Allah zai maka arziki a nan ruɗu da hayaniyar da ake ciki a wannan zamani, Allah ya haskaka maka rayuwarka ka je ka yi ibada, babbar ibada, aikin hajji rukuni daga cikin rukunan musulunci, ka kammala ko kana ƙoƙarin kammalawa, ka yi ne a Arfa kana addu'a, ka kwana a Muzdalifa, ka zo ka yi sallah asuba, ka roki Allah, ka taho Allah ya dauki ranka. Ai wannan mutuwa ai kamata yayi a sa kudi a siyita, ai mutuwa ce ta alheri. So kada ku yi bakin ciki dangane da ƴan uwanku da suka mutu. Duk wanda za ku je yana tahassuri, yana nuna damuwa, yana bakin ciki wai dan nasa ya mutu a wannan wuri, bai ma san me yake ba kwata kwata. Allah ne ya ga dama yake so ya bada wata ofa, wata garabasa ga wasu bayinsa da zai girmama su, ya ba su wannan mutuwa a wannan wuri. Yana daga cikin alamatu husnul khatima, kyakkyawan cikawa mutum ya mutu ya gama wata ibada ta musamman, sai Allah ya dauki ran shi. Wanda ya mutu yana gama yin sujjada ya mutu, kyakkyawan cikawa ne. Ko ya yi azumi ya hattama, Allah ya dauki ransa, kyakkyawan cikawa ne. Ko yana cikin sallah ya mutu, kyakkyawan cikawa. Ko ya yi aikin hajji ya gama, ko yana cikin aikin hajji ya mutu, kyakkyawan cikawa ne. Isa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi da mutumin da yake wata rana wani bawan Allah yana cikin aikin hajji, dabbarsa ta yi tutsu da shi, ta yi tutsu da shi ya fadi ya mutu ta taka masa wuya ta karya mai wuya ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce da sahabbai ku binne shi a haka kada ku lullube masa kansa kada ku canja masa ihraminsa ku binne shi da kayansa da ihraminsa kada ku sa masa turare wala tuhannithuhu wala tukammiru rasahu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya Allah zai tashi shi ran tashi al-qiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kaga duk wanda ya tashi yana labbaik kam ai kaga akwai kikkiawan alama na cewa an samu kikkiawan cikawa so ashe wannan yan uwana yana nuna mana mutuwa a aikin haji ba asara bane ba duk wanda ya mutu yana da aqida yana musulmi ya yarda da Allah da manzon Allah to muna masa albishir da wannan kikkiawan mutuwa da kuma kasar Saudiya da wannan ibtila'i ya fada a cikin wato kasarta su ma muna jajanta musu bayan kokari da himma da suke ta yi na kare rayukan alhazai da taimaka musu da agaza musu shekaru aru-aru ba abinda zamu ce sai ne mai musu addu'a Allah ya dada karfafa su kuma Allah ya dada sama musu hanyoyin da za su dada taimaka wa mutane ya agaza musu kuma ko da wasa ko daidai da alama farce ba ma shakka akan ingancin kasar Saudiya da kokarin da kasar Saudiya suke yi na taimakon alhazai da agaza musulunci a duniya gaba daya faruwar wannan kuma bai cire mana amintuwa da yadda da muka yi da kasar Saudiya ba a matsayin su na jagorori da suka taimakawa bayin Allah suke kan taimaka musu da dukiyarsu da arzikin su wannan abu ne wanda ya kamata a jinjina musu kuma a tabbatar cewa ba da san zuciyarsu ba ba ainihin sakaci ba ba shi ya jawo mutuwa wannan alhazai ba kaddara ce Allah ya riga ya kawo ta kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu ba ma goyen bayan maganganu na suka da ake ta fada wasu na la'anta wasu na zagi suna biye kasa irin ta Iran ta Shi'a waɗanda suna yi ne da sunan aqida ba wai dan wani abu ba suna yi ne dan su bata kasar Saudiya su bata ta a idan duniya ai Allah wadarai da ita kuma ana shaida musu cewa Saudiya darajar da Allah ya musu ya wuce wannan kowa ya gani yanzu abin da yake ta yaduwa a kafafen yada labarai Facebook ne WhatsApp ne ana ta yadawa cewa sun shirya shi a kimtsa suke za su kai hari wa kasar Saudiya sun tanadi rocket rocket har ana ta nunawa kamar yadda ake ta gani a kafafen yada labarai cewa za su kai wa Saudiya hari saboda wannan abin da ya faru za su je su ma su ta kashe mutane su rama abin da aka yi musu suna jiran shugaban kasar su ne ya ba su okay kawai za su fara yi sun ce ba ma wai wani abu bane dan an kai wa Saudiya hari ai ba wani damuwa bane wani matsala ne in ji su da faɗa wajibi ne musulmin duniya sai Allah wadare da wannan magana wajibi ne musulmin duniya sai haƙi wannan ra'ayi shine illar ka wayi gari kana goyen bayan ƴan Shi'a kana faɗa da ƴan Sunna dama abinda suke nema kiris ko yare ne so mu kuma muna kira ga kasar Saudiya da zarar irin ta fara kai musu yaƙi su yi ilanin jihadi kawai a kansu gaba daya wannan rashin kunya ne kuma rashin mutunci ne kuma rashin tausayi ne kuma mummunar ɗabi'a ne kafirci ne da maguzanci da majusanci a cewa wani yana tanadin zai je ya ɗebi makamai ya kai hari Makka da Madina dan ya kashe mutane saboda wannan abin da ya faru ku shi sa kullum muke mutane muke gaya mu ku rike aqida ta sunna ku kaunaci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku mutunta su ki girmama su ku kimanta su kada ku yarda da duk wani ra'ayin da zai jawo zagin sahabi da la'antar sahabbai fadin maganganu da ake ta yi ana ta suka ana ta zagi ana ta batanci ana ta cewa menene ba daidai bane mutanen nan kuma me ya faru shekaru aru-aru suna taimakawa mutane ai sun yi kokari wallahi in dai mutum bai daga hannu ya musu addu'a bai kamata ya zage su ba duba biliyoyin daloli da suke kashewa ko lissafi ba ai in dai kudin haramin Makka ne da Madina ko aikin haji ne lissafi ma ba sa yi kashewa kawai suke don hidima wa al'ummar musulmi a duniya gaba daya jami'o'i da suke ta ginawa ana karantar da mutane kyauta masallaci da suke ta ginawa a kasashen turawa da kasashen Afirka da West Africa da South Africa da ko'ina a duniya, babu inda ba su je suka gina masallaci ba don taimakon musulunci. Amma saboda wannan abun ya faru, wani ya zo ya zauna ya bude baki yana la'antarsu, yana tsine musu albarka, Allah ya dora musu masifa, Allah ya musu kaza, Allah ya musu kaza, maganganu marasa daɗi. Kuma ma abun tausayi bakin mutum irin wai ɗan Najeriya, wai ɗan Najeriya shine zai fita wai yana zagin Saudiya, wai ba su da tsari, wai ɗan Najeriya. Dan Najeriya shi ne ai zai yi bude baki wai ya ce wai ba da tsari, kuma kowaye ba, da masu rawani da waɗanda suke da kaki da wanda suke, kowaye ba. Yawwa, saboda haka ya kamata mutane ku shiga hayyacin ku nutsu. Kuma akwai ma'aikata, akwai masu yi wa shi'a aiki a bayan ƙasa. Yawwa, muna nan muna jira duk mutum, duk kalmar da zai zo ya faɗa muna nan muna aunata a ma'auni don mu san ina mutum ya fuskanta. Allah ya gane da mu, Allah ya ji kan musulmi, Allah ya yafe mana gaba daya, Allah kuma ya taƙaita wannan ibtila'i, kada Allah ya sake maimaita mana shi, wanda suka riga mu kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Abu na 96 da za mu ɗora a kai shi ne, malai ke cewa 96 gabar magana ta 96, wa yatawalla inzal al mayyit walau kana unsa ar rijal duna an nisa li umur. Yau abinda zamu fara tattaunawa akai shine, lallai waɗanda za su dauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari, wanda za su dauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari, ko da wannan mamacin mace ce, ar-rijalu ne dunan nisa, dole su zama maza ne ba mata ba. Abinda ake nufi, mace ba ta daukan gawa ta shigar da ita cikin kabari, mace ba ta daukan gawa ta shigar da ita cikin kabari, maza su ne suke daukan gawa su shigar da su, ko su shigar da gawar cikin kabari. Kuma koda wanda ya mutu din nan mace ce, a nan kan shari'a ta bada dama namiji ya kama ta shigar da ita. Saboda al'amura kamar haka, na farko annahu al-ma'hud fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa jara alayhi amal al-muslimin hatta al-yawm. Ai wannan shine abin da aka saba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma aikin musulmi ya gudana yau da gobe tun fil azal. Inda an zo shigar da mamaci za a binne shi, to maza ne suke wannan aiki hatta yauma, har yau din nan. Wa yati fihi hadithu Anas, a cikin wannan matsala akwai hadisin Anas da ya gabata a matsala ta 90, wanda zai zo nan gaba matsala ta 99, za mu karanta shi insha Allah. Abu na biyu, annar rijala akawa ala zalik, maza su suka fi karfi akan haka, su suka fi cancanta. Mace tana da raunin zuciyar da ba za ta iya rike gawa ta shigar da ita cikin kabari ba. Mata da za a yi mutuwa a ce da su su zo su yi addu'a wa mamaci, mijinsu ne ko ubansu ne ko kaninsu ko dan uwansu, addu'ar ma su kasa yi a gindin makaran nan, sai dai su fashe da kuka su yi ta ihu, wasu yi ta birgi ma su daga hannu su yi addu'a su roki Allah ma ya musu kaza, raba su da kaza, ma ba sa iya yi saboda rauni. Sannan kuma mace ba ta da karfin da, ba kowace mace ce take da karfin da za ta iya runguman mamaci. Gawa tana da nauyi kwarai da gaske, idan mutum ya mutu nauyi yake karawa. Kisa za ga wanda baya da nauyi, amma in ya shiga makara sai ka ji nauyi. Kisa da wahala ka ga mutum ɗaya ya ɗan makara. To mace ba kowace mace ce za ta samu ƙarfin da za ta iya ɗaga gawa ta sa a cikin kabari ba, kuma koda sun haɗu ko su biyu ko su uku. Sannan za'af, gajiyawa da rauni irin na mata, sababi ne da ya sa shari'a ma bata gayyace su a wannan ba. Ba wai dan ba a daraja su ba, ba wai dan ba a kimanta su ba, ba wai dan ba su cancanta ba, ba wai dan ba a yarda da imanin su ba, a'a suna da rauni da gajiyawa. Abu na uku, lauta wallatun nisa'u أفضى ذلك إليك شاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز دا أشي ماتا ذاس جبن شوان اللمري نشغد دا غاوة تكين كبري توانا زي بايو إزواغا بودي ور الأورا ko budewar wani abu na gangan jikin su amama al'ajanibi a gaban mutanen da suke wato ajanibai in an ce ajanib mutumin da yake wato da aure tsakanin ta da shi wadanda ba muharramanta ba kenan zai yi wajen kokarin daukan gawan ta shigar kabari wani abu ya bayyana a jikinta to kuma ita mace ba a so a ga wani abu a jikinta to Allah ya wana mu lura da wannan gabar yadda take da muhimmanci kwarai da gaske ta yanda wato har a makabarta inda ta kama mata za su yi aikin shigar da mamaci kabari to har a kabari fa wai ba a yadda mace ma ta zo dan ta shigar da mamaci ba dan kawai kada a ga wani abu na jikinta yanzu ina ga matan mu da ƴaƴanmu idan za su fita unguwa ko za su je jami'a ko za su je kasuwa suke bude ma jikin gaba ɗaya suke tallatawa duniya kowa yana gani arha kyauta ashe yanzu mata kuna da kima kuna da daraja a musulunci da shari'a ta kimanta ku cewa an hana ku je makabarta ne ku sa gawa a kabari duk da falalar saka gawa a cikin kabari amma ba a yadda ku je ba dan saboda kar ma wani abu na jikin ku ya bayyana amma yanzu kina yawo kirjinki a bayyane kina yawo kwaurinki a bayyane dantsanki a bayyane gadan bayanki a bayyane kayan da kika sa na ciki ma a bayyane ana gani kin je makaranta tsirara kin je kasuwa tsirara wallahi wasu hatta makarantun islamiyya ma gwagwagwa ake da su akan su yi kokari su rinka sanya sutura mai rufe jiki makarantun islamiyya ga yarinya ko ka ga mace za ta je makarantar islamiyya ta sa wani dangalallen hijabi ta sa ko uniform din ne sai su yi shi suna matsa jikin su dashi saboda fitina da ke tattare da yawa daga cikin mata ashe musulunci ya muku gata ku rufe jikin ku shine kima da daraja a gare ku wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula mata qur'ani yace ku tabbata ku zauna a cikin gidajen ku shine gatan ku wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku daina fita na tabarruji irin na jahiliyyar farko fita cikin kwalliya fita cikin ado fita cikin bayyana tsireci bayyana gangan jiki ai kunshi a bayyana duniya ta gani a wani kunshin ma wai har anan a wuya ake a kirji ana yin sa ana a sa matsatsun kaya don fitina in an zo gaban maza a cire gyale a daɗa yafawa saboda so take yi ta bayyana a ga jikinta da wani ɗinki da mata suke yi sikid ne amma sai a tsaga shi ta baya za a tsaga shi fiye da rabinsa a farke ke tana tafiya ana ganin rabin cinyarta rabin wato gwiwarta da ƙwaurinta wai shi ma wannan ɗin wai wani style ne wai wani burgewa ne ku duba muhimmanci da falala na zuwa makabarta da wannan aiki amma an ce kar mace ta je daga cikin dalilin shine kada a ga al'auranta kada a ga bangan jikinta to gashi nan dai yanzu suke tallatawa ko kaga mutum da shi da yarsa budurwa balagaggiya ya tafi da ita kasuwa ko ya je da ita wani shago suna sayayya tana cikin tabarruj kwarai da gaske shi da kansa ya tallata ta a ganta ba sa iya cewa yayan su suna hijabi yanzu maza yanzu sai kaɗan daga cikin su iyaye yanzu da yawan su ba sa iya cewa wa yayan su mata su sa niqabi ba sa iya cewa yayan su mata su lullube jikin su ba sa iya cewa yayan su mata haramun ne su bayyana jikin su da yawa daga cikin iyayen wannan zamani wallahi hadi khasara wallahi wannan khasara ne kuma wannan tabewa ne يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ya kai annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da sauran matan mu'mini su yi kasa kasa da jilbab din su su yi kasa kasa da hijabin su su rufe jikin su yayi ya rufe kirf wannan shi yafi kusa a gane su mutanen kirki ne fala yudain ba za a cutar da su ba ba za a cutar da su ba babu cutarwa tunda sun mutunta kansu wa kana Allahu ghafurur rahima alli Allah mai gafara ne mai jin kai so a wannan gaba ya koyon uwana ba a yadda mace ta je kabari ta shiga cikin harkar daukan gawa ta sa ainihin wato namiji a cikin wa sai shikenan ko to yaya idan aka zo aka yi mutuwa ko aka yi yaki a gari Allah kiyaye aka yi yaki a gari aka kashe mazan duka wasu kuma suka gudu akwai yakin da za ga maza ake kashewa samari da waye ba su gudu su gudu ya zama garin babu kowa sai mata gagawar waki ba a san ranar dawowar mazan ba a nan gurin mata ba za su gyara wannan maza su wanke su su yi musu sallah su binne su ba za su iya yi ad-daruratu tubihu al-mahdhurat zai iya yi wa a wayi gari wani yanayin da babu mazan da za su yi wannan ko kuma akwai mazan yara ne kanana ba za su iya dagawa ba so in har ta kama din larura irin wannan ta gindaya to mata za su iya zuwa makabarta din su kama gawar su sa ta a kabari su binne ta in har za su iya dan ko shi yafi akan su bar gawar ta wulakanta ko dabbobi su cinye ta so kowane hukunci ne na shari'a da aka kawo to dole akwai exceptional issues a wasu abubuwa da za a kebance su a ce wannan idan kaza ya faru babu laifi abu na 97 wa awliya'ul mayyit ahqu bi inzalihi li umumi qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wa li hadithi ali radiyallahu anhu qala ghassaltu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhahabtu anzuru ma yakunu min almayyit fa lam ara shay'an وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا أخرجه الحاكم وأنه البيهقي بسند صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة 94 وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه أبو نجبا سوائين يكا ماتا سنو كنوين سا ماما تي أتكين قبل منغا ماما طلب ماتا تو أتكين مزان سوائين يكا ماتا سا ماما تي أتكين قبل كوا دا كوا مالا منسو كومي انغوسو كومي كودا انغوسو كو أبو كنسو كو وانيني تنسو أولياء الميت أحق بإنزاله وليا ممتي مجبن تاء الأمر ممتي دنجي ممتي ينقوى ممتي دنجي نجني سوني سكفة چانتر سنو كتن قوانس سساسي أتكين قبل وانا ونسا قوني فا مهم منش kaga dan uwan ka shi yafi son ka yi galiban abinda aka sani dan uwan ka yana son ka kuma dan uwan ka shi yafi kowa jin zafin mutuwar ka sai aka ce wanda yafi kowa jin zafin mutuwar ka idan ka mutu kuma shine shari'a ta ce ya dauke ka ya sa ka a cikin kabari ya binne ka dan ka ne baban ka ne yayan ka ne baffanka ne kawunka ne mijinki ne danki ne yayanki ne babanki ne kakanki ne wadannan su ne aka ce su suka fi cancantar su sa mamaci a cikin kabarinsa saboda Allah ya ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ulul arham dangi sune uba da kuma iyayen uban gaba daya uba baban babanka baban baban babanka baban baban babanka wayin ala kakanka kenan kakan kakan kakanka danka da dan danka da dan dan danka da dan 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 danka da tafakkunanka har wa in nazar ko ba ka bane sannan kuma sai dan uwanka uwa dai uba daya ina lissafa waɗanda suka fi cancantar su jefa ka arami in ka musu babanka danka dan uwanka uwa dai uba daya al ikhwatu al ashqa idan an sai ce ina dan uwansa sai ce gani zo ka shigar da dan uwanka kabari baka da dan uwa uwa dai uba dai sai ce ina dan uwansa da suke uba daya sai ce gani a ce zo ka shigar da danginka cikin kabari to sannan kuma sai ƴaƴan ƴan uwa in dukan su babu sai a ce ina dan kaninsa ina dan yayansa ina dan kaninsa uwa dai uba daya ko ina dan yayansa uwa dai uba daya ko kuma ina dan kaninsa uba daya ko kuma ina dan kaninsa ko dan kanwarsa ko da makamancin wannan sannan sai baffa baffa yana bayan waɗannan idan an zo za a binne mamaci ku kula da kyau in dai ga dan mamaci ko ga yayan mamaci ko ga kanin mamaci ko ga uban mamaci to baffa baya zuwa komin girman baffan kuma komin matsayinsa dan sai kamata a matso da shi baffan ma aka ce ya zama uwa ɗaya uba ɗaya da uban shi da kuma duka waɗanda suke dangi ne su suka fi cancanta a nan gurin da Allah ya uwana mu yi kokari mu kashe wannan al'adar da ake a kabari a makabarta kawai idan an zo an yi mutuwa wanda suka kawo gawa suka kawo makara suka dora ta kawai da an gama tono sai a ce wai mutane sai a nemi masu ƙarfi a ce kai zo nan haka ake yi sai a zaɓi ƙarti haka ba daidai ba ne wannan ba musulunci ba ne a nemi ƴan uwansa in ma ƙartin ne a nemi ƴan uwan shi kuma kun ji ƴan uwan nasa uba ɗa ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ƴaƴansu da su baffa waɗannan su ne insha Allahu ta'ala in dai mutum ya mutu a garinsu dai zai wahala ya rasa wannan to sai dai kuma idan ya mutu a inda ba garinsu ba ne to nan kuma sai a nemi ahlul fadli ma'abuta falala malamai waɗanda suke kusa da shi ko kuma waɗanda suke da ƴar alaƙa da shi ko ta yaya su haɗu su sashi su binne shi don ana iya yana iya faruwa mutum ya je mota ta yi haɗari da shi a garin da bai san kowa ba a shi haka Allah ya rubuta masa nan kabarinsa yake a dawo da shi gida iyayensa sai a binne shi a can kawai haka za a ɗauke shi a kai shi garin da bai taɓa sanin kowa ba waɗanda suka yi mai sallah ba wanda ya san shi wanda suka sa shi a kabari ba wanda ya san shi kuma an haɗa shi da mutanen da bai taɓa saninsu ba wataƙila ma a je a jefa shi tsakanin waɗanda ba musulmi ba a wasu wurare kusa kullum in za ka roƙi Allah mutuwa ka ce ya baka kyakkyawar mutuwa sannan kuma ya yi maka mutuwa ta gata ina ai akwai mutuwar da take akwai gata a ciki ka mutu a cikin gatanka ai maka wanka mai kyau a fesa maka turare a kyautata gawarka a kyautata maka likafaninka a sa maka mai kyau a sa maka sabon likafani mai kyau a fesa maka turare wannan ko ba ƴan uwanka ba danginka ko wanda kuke tare da su kusa ba za su mai da hankali a wannan ba ba gashi nan muna gani wasu asibitoci kaga mutum ya mutu ko wani asibitin kaje mutuwari musamman asibitocin da suke ko na manyan garuruka ko kuma misalin na bakin hanya sai ga an yi mutuwa ka ga gawa wata ɗaya wata biyu ba a san danginta ba tana ta zama a cikin mutuwar daga baya sun gaji da sun gaji da da ajiyarta a tukuku ya ta kuma ajiyar to na rani abun ne ke akwai wanda wallahi wurin da ko wanka ba yawa mutum ba wanka a kasan nan wallahi wanka mutum za a kai shi a asibiti ya ji yayi hadari an mutu ba waya babu contact watakila nesaji a ta ajiye san an gaji kawai sai a kawo shi a turbude shi kullum ko sallah wasu ba a yi mai ni wannan hira ne da wani daga cikin ma'aikatan yake gaya mu yace ai malam kai dai Allah ya rufa asiri amma wanda yake da gata ba yana mutuwa zuwa za a dauki gawansa a ce ku ba mu dan uwan mu za mu je mu kyautata shi ku ji ba ɗaya daga cikin sahabbai da mahaifiyarsa ta rasu ya ce a je a ɗinko mata sabon kaya kaya ce a ɗinko mata sabon kaya da kafani sabo kar aka ce saboda me ita aka ji ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kowane mutum za a tashe shi da tsumman da aka binne shi akwai riwaya ta tabbata wannan likafanin da aka binne ka da shi zaka miƙe shine annabi yake faɗa a cikin hadisi ku kyautata wa mamacin ku likafanin sa ba wai saboda ya mutu kawai a ji a nemo lalatacce mai datti mai kazanta mai wane ne kawai a ci kuku shi da rami za a je washi a samu mai kyau an hana kuma alfahari amma a mutunta shi a kimanta shi a bisa ra'ayin waɗanda suke ganin cewa mamaci idan an tashi kiyama za a tashi mutane da kaya a jikinsu malaman da suke da wannan ra'ayin suke faɗin wannan akwai sahabbai da suke da wannan ra'ayin akwai waɗanda kuma suka ce a'a mataki-mataki ne za a tashi tsirara saboda wanda Allah yake cewa za a tashi ku ranar tashi alkiyama innakum tub'athuna yawmal qiyama hufatan uratan ghurla za a tashi ku hufa annabi yace ana gaya muku za a tashi ku ko takalmi ba ku da shi ba wanda zai tashi da takalmi kowa da kafa za a gan shi a lokacin babu takalmi ina waɗanda ko ina suke zama da takalmi suke akwai wanda wallahi bacci ma da takalmin sa yake bacci kwarai sama da tsabar mulki in gaya maka bacci kan gadansa da bacci da takalmin sa a kafarsa zaka je inda babu takalmi akwai wanda kowa idan ya zo ba zai sa takalmi a inda yake ba amma shi yana takalmin sa saboda ya kai ya isa ya samu dama a duniya to akwai inda za a tashi babu takalmi kowa har annabawa har manzannin Allah su ne manya ba takalmi shine hufa daga hafi ne ora daga al'urri ne al'urri tsiraici tsirara za ku tashi babu komai a jikinku to kaga wannan riwaya ta nuna za a tashi ba kaya to wadancan malamai suka ce eh bayan an tashi wannan daga baya kuma Allah zai tufatar da mutane waɗanda za a fara sawa tufafi annabawa a cikin annabawa wanda za a fara sa mai tufafi annabi Ibrahim haka manzo Allah yake cewa awwalu man yusa yawmal qiyama Ibrahim alayhi salam mutum na farko da za a fara sa mai sutura ran tashi alkiyama annabi Ibrahim sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma za a sa masa kayan sa a karkashin al'arshi a daman al'arshin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kusani za mu tashi babu kaya duk yawan shaddodinka wallahi duk suturarka wani bai san iya adadin suturarsa ba duk abin da ka wallaka Allah ji ga wani sarki kwanan nan da ya rasu yake misau ta cijo kusan nawa ya mutu wani 3000 naira 3000 wallahi sarkin miso duka bai wuce wata ɗaya da wani abu da rasuwa ba kuma ya mutu bai da gida, gida na zama bai da shi, sarki guda na yanka. Aka ce ina kyaututtuka da ake kawo shi sai Allah mai ranka ya dade da cek-cek da ake rubutawa da abubuwa da ake bayar, ce shi da ya samu waɗanda suke zuwa gaishe shi, in ka zo gaishe sai ba kuɗi, baya ajiye abu. Ɗan rigunan da ya bari ma na sawa a sarautar sai da aka kirge su ƙididdigar gune ba su kai ba, na riƙe lambar ne shi yasa ba na manta lambar shi yasa ban gaya muku ba. Dattijo bawan Allah baya washe sallar jami'i kullun da shi yake. Naira nawa? 3,000. 3,000 naira 3,000. Sai da bayan ya bar duniya ne ake ta nema masa wa iyalansa ina za a sama musu inda za a zauna. Aka ce dole su fita daga gidan sarauta, inda gidan sarauta gidan gwamnati ne. Ka ji bayan Allah ko? Wallahi tallahi yana da dama da zai tara naira miliyan 100 sama ma da haka. Ma yanzu cewa ke aladi ka yi kokari ka harhaɗa abin da za ka harhaɗa a sai fili a rufe, a je a sai kango a sa bakin gate a ɗaure, a yi kaza a yi kaza a gina gidaje a rufe. Wani ma bai san iya adadin gidajen da ke da shi ba, wallahi ya siya ya rufe, ya siya ya kule, ya ba da haya ma baya bayarwa, ya kama fili ya katangace ya rufe, ya yi wannan ya yi zuwa, an yi kaza an kaza an yi kaza an kaza an tara an yi fi an yi duk. Amma kuma idan ka zo mutuwa duk abin da ka tara din nan gaba ɗaya kabarin ka bai fi teburin nan ba, kuma sadaka za a baka shi fi sabilillah, haka za a je a kwantar da kai a saka a jibga maka ƙasan da ake jibga wa talakan da waye da naira ɗaya. Wani ma saboda tsabar yana da kuɗin sayan sai ya saya, bayan ya saya shekara ɗaya shekara biyu sai a daɗa kawo masa wannan gidan ya daɗa sayansa. Baka gane ba ko? Ya fiye shi to saboda sun masa yawa, bai da lokacin da zai je ya gani, takardun sun yi yawa, sai a je a bugo takardun ƙarya gidan da aka sayar masa, sai a daɗa dawowa a yi cinikinsa a sayar masa shi a ninka kuɗin kuma ya biya da shi, a je a je takardu a tara duniya. Tuhibbuna al-mal hubban jamma, haka Allah ya ce Qur'ani, suna son dukiya tarawa a tara. Wani malami suke cewa daman dan adam da ya zo shigowa duniya duk wanda aka haifi shi haka za ka ga ya shigo, ka lura hannun jariri haka yake, idan kuma ya zo barin duniya haka yake, duk wanda ya mutu za ka ga ya shigo a haka. Ma'ana a kimtsa muke mun zo za mu tara duniya, kinaya ne na cewa za mu haɗa duniya za mu tara ta ko ana yaya sai mun haɗa duniya. Ya kuma gama zai tafi kuma sai tafi haka labatar ke duniya gashi nan mun tara mun tara bata mana komai ba, gashi nan mun tafi yanci. Wannan akwai wa'azi a ciki kwarai da gaske. Yanzu kanina? Yanzu yayana? Yanzu babana? Yanzu shi ne zai zo ɗauke ni ya sa ni a cikin kabari ya binne ni, ko to sai ina ba zai ji ba? Ba zai dan sauƙaƙa mun in sha iska ba, ko na sati ɗaya ko na sati biyu? Yanzu ɗana da na haife shi zai mun wannan? Ya tona rami ya jefa ni a ciki ya binne ya manta? Kuma gobe ya tafi wurin matarsa? Yanzu haka za ku yi mu? Muna tarayya da ku, kuna sona kuna ƙaunata? Na mutu ku zo ku haɗa ni ku je ku binne ni? Gobe kuma ku tafi harkokinku, ku tafi kasuwa, mai zuwa kasuwa ya tafi kasuwa, mai zuwa shago ya je shago, mai zuwa ofis ya je ofis. Yanzu ashe in na mutu ba abin da zai tsaya? Ashe yanzu komai gudana zai yi? To ashe ni ba komai ba ne ba. Wallahi ya kamata in san cewa ni ba kowa bane, kuma ni ba komai bane. So wannan sabon yan uwa na mu rike, idan mutum ya mutu dangin sa su za su dauke shi sai shi a rami da dadi babu dadi sun yadda ba su yadda ba shari'a dai haka tace in ma baka yadda ka sa naka baban ba wata kila danka ya saka ai bare kuwa wallahi babu wa'azin da ya wuce wannan mala wanda suke yin babakere suke kaka gida idan an ji mutuwa su zo su rungume gawa suna sa ta a kabari in dai ba gawan nan ta su ce suna da alaka da ita dangantaka ta jini ba ba daidai bane kuskure ne wanda suke hana mutane su sa gawa a kabari a ce mai tonan kabari shi zai sa wai shi yafi iyawa wannan ba daidai bane ya saba wa shari'a shi din mai tonan kabarin sai ya koya musu ya ce kai ina yan uwansa zo ina danginsa zo ina dansa zo kai tsaya a nan jefa kafar ka nan kai tsaya a nan jefa kafar ka nan haka zaka yi kamo daga nan in ka kama ka rungumo shi sai ka sa sai ka zare kafar ka sai ka zura sai ka kwantar da shi sai ka gyara fuskar sa sai ka dage kafar ka sai ka fita sai a sa masa tukunya sai a kwaba kasa sai a tuttushi sai a tura kasa sai a binne sai a wanke hannu a kansa ba haka ake ba in za ka wanke a gefe sai a ce zo kan kabarin ka wanke hannu yanzu ba yanda za a samu alhaji in zo wai dan saboda abin nan in wanke hannu a kansa ba zan yi ba amma in ya mutu sai a binne mutum a kabari wai yana cikin gata wai sai a wanke hannu wai a kansa a wanke hannu a kansa wai dan kasar wai ta kame ruwan da mutane suka wanke hannunsu mai kasa mai datti shi za a dauka a zuba akan kabarinka ka gama fazancen ka ya kare mai hankali mai tunani shi yake tuna irin waɗannan abubuwa a gabansa ba don wani abu ba don ya gyara aikin shi saƙon shi ne mu gyara aikinmu mu kyautata alaƙarmu da Ubangiji wai haƙuri wani bawan Allah ya tsare ni wata rana yana magana ya ce an karɓi kallawo wannan wa'azin naka wani babban mutum ne ya kamata a rinka sanin halin da al'umma take ciki mutane suna da damuwa kuma ana ƙara musu damuwa wannan mutuwa yayi yawa wallahi malam ina dariya ce wallahi da gaske nake muna so mu ji karatun nan amma ana kashe mana gwiwa wallahi baya son labarin mutuwa baya so hawan jini yayi wa mutane yawa damuwa ya kamata ana sa mutane cikin damuwa ba kuma su mutanen da aka kyale suka miƙe kafa kuma sai su manta Allah to ai ba wani abu aka faɗa sabo ba yana cikin littafi ai kuma daman shi dan adam a tunatar da shi ya tsorata dan yaba Allah inda ba ka nafila da daddare sai ka rinka tashi kana yi da kana sakaci baka azumin nafila yan sai ka rinka yi da baka zuwa masallaci saboda ka rabka na ka shagala sai ka rinka zuwa da watakila dukiyar kake ta tarawa kana tarawa baka yi wa Allah aiki sai aka tunatar da kai ka gama tarawa wani ya zo matarka ta ci gadan wani ya aure matar taka ya cinye kuɗin ƴaƴanka su zo suna ce masa dadi kuma alhali ba shi ne dadin ba wallahi duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴansa kanana kuma musamman yana dan maiko wani ya aure ta shi ne abin da yake faruwa ƴaƴanka kanana da ka tauka wani za su tashi wani za su rinka cewa baba alhali babansa yana kabari ya cinye kudin gadon nasu wannan kudin da ka tara wani ya zo ya aure matarka wannan dukiyar ya aure dan abin da aka barwa kananan yaranka marayu ya ce kawo ta manta da kai kana kabari kana kwance ta yi sabon aure yanzu amarya ce hamurin da ake kin yi aure alsa albarka kai kuma kana cikin tukunya ba ta dahuwa ba ta kabari ne gaskiyar magana kawai babu dadi amma shine gaskiyar magana kullum mutane su yi hakuri su ji su ba Allah Ali ibn Abi Talib ya rawaito hadisi Allahu akbar yace rasultu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nayi wa manzon Allah wanka ma'ana ina cikin wanda suka wanki annabi fadhabtu anzuru ma yakunu min almayyit nace fanna ta duba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan in ga irin abin da yake fitowa daga bakin ko daga jikin ko daga duburar mamaci irin abubuwan da suke fitowa fa la mara shay'an banga komai ba na'am idan mutum ya mutu akramakallah akwai abubuwa da yawa wasu na fitowa wani yana fitarwa wani baya fitarwa abubuwa wani ya tafitar da dafara daga bakin wani ya fitar da kumfa isa aka ce mun karanta da ku sai dai kun manta lalle yana daga cikin amana ta mai wankan gawa ya zama mai rufa asiri kada ya zama mutumin da in ya ga abu zai zo ta yadawa ai alaji wani kaza ya ta fitarwa ai kaza ya ta fita ba a so wannan tona asiri ne ba a so duk wanda ya san baya iya rufa bakin shi inda ya an yi mutuwa ya wanke gawa to bai kamata ya je wankan gawa ba to anan gurin Ali ibn Abi Talib yace akwai abin da yake fita daga mamaci tunda rayuwa ta kare wani ya fitar da miyo wani za ga yana fitar da ruwa ne haka kamar wani ruwa na ta tsiyaya wani daga kunnen za ga yana tsiyayar da wasu abubuwa wani daga dubiran su za ga yana fitar da wani abu ba bayan gida ba ba wani abu wani bayan gidan ne ma yake fitarwa wani gaban sa yake fitar da abubuwa da yawa ba abin da ba a fita wani hancin sa har ku gama binne shi yana tsiyayar da wani abu bai da dadin gani kuma mai kyama baya iya wankan gawa mai kyama baya wankan gawa to amma ya yake sai ka rufe ido kawai ka ga wannan abin da ke fitowa ka dauka kai ma wata rana haka da haka zai fito ai maka shi yasa aka ce shari'a ta bada dama an za a sa wani abu a hannu anan haka a tsabtace mutum ko me ma zai fita ma a fitar da shi a wanke Ali ibn Abi Talib yace ne ta dubawa ko zan ga wani abu ya fito daga manzon Allah yace ban gani ba wa kana tayyiban hayyan wa mayta yace manzon Allah kanshi yake yi ga tsafta yana raye ko ya bar duniya duk iri ɗaya ne malam ba abin da ya bayyana haka Abubakar ma ya faɗa radiyallahu anhu lokacin da ya tarar da manzon Allah ya wafati ya bar duniya ya bude mayafin da aka lullube fuska annabi sallallahu alaihi wasallam tunda baya na annabi ya wafati ya bude ya gani ya sumbanci annabi tsakanin goshinsa da hancinsa yace tubta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake yi kana raye kanshi kake bayan ka bar duniya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ahmad lam yunsha wala huwa yunshahu ba a taba yin wani mutum irin manzon Allah ba a taba yi ba babu shi wallahi kai ko fitance har annabawa da manzannin Allah gaba ɗaya ba wanda ya yi shi duka Allah haka ya zaɓe shi ya darasa shi ya fifita shi ya kawo shi a ƙarshe kuma ya sa shi a gaba ka ji wani abu shi ne a ƙarshe kuma shi ne a gaba shi ne na hannu al-akhirun al-awwaluna ko al-awwaluna al-akhiruna al-akhirun al-awwalun mu ne na ƙarshen zuwa a kiyama kuma idan Allah ya tashi kiyama gaba daya duk duniya ta hadu al-awwalina wal-akhirin tun ji Allah yi duniya gaba daya har zuwa ƙarshen ta al'umma annabi su ne na ƙarshe isa malaiku a ce a kira al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya al-farmar da zai manzo Allah kira ina ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna ina yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min athari al-wudu ana gane su ranar tashi alkiyama ana kira su kira na sharafa kira na daukaka ana kuma fahimtar su da alamar hasken guraben alwala duk duniya ba wanda yake da wannan matsayi in ba kuma annabi ba duk wanda ya ganshi da hasken fuska hasken hannu iya gwiwar hannu hasken kafa hasken kai hasken kunne hasken kafa zuwa idan sawu to wannan alamar alwala ce kuma alamar al'ummar annabi Muhammad kenan da wanda yake China da na America da na Chadi da na Gabon da nasarar liyon da na ina ne duk gaba daya za a kira su Allah zai ce ku zo ku za a fara yi wa hisabi ka duba mu ne na karshen zuwa amma saboda darajar wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya girmama mu ai mana hisabi dan asallame mu tafi sallan abiyo sauran al'umma darajar manzon Allah ta wuce baki yayin bayanin ta sallallahu alaihi wasallam wa wali yadfnahu wa ijnanahu dunan nasi arba bayan sauran mutane wadanda suka jibinci wato dafnahu bunnewa ijnan satr shine ijnan suturce shi dafnahu bunne shi ijnanahu suturta shi banda sauran mutane akwai aliyu akwai abbasu akwai alfadlu akwai salihu wannan salihu shine ake ce da shi shukran ana ce da shi me shukran haka yazo a cikin nusatul albab na hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kenan jama'a suwaye suka shigar da shi suka dauki nauyin kaga wannan duk dangin sa ne aliyu kaga ali dan gidan babban sa ne abbas babban sa ne ma gaba daya alfadlu fadlu dan abbas din ne da salihu shi kuma salihu maulan annabin ne sallallahu alaihi wasallam ولوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا أن يوم أنزل الله قبري إرنا لحد ونصب عليه اللبن نصبا أن ككفا ومنزل الله بلو بلو شيني لبن أكي تكفا مصر بلو أكبر انسا ما أنا بايا أمبني شي أكي تجير بلو أبايا انسا أكي تكفا بلو دي إرن نكسانة كسانة بايا انسا متن سي أجير بلو sai a gile kuma haka shi ma aka masa to jama'a an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waye saura kuma babu wallahi babu wani babban basaraki ya mutu babba mai matsayi da daraja duk sauran sarakuna da suka zo su gaba daya an yi taro an hadu an shiga damuwa haka zo za a dauki gawan sa amma ba wanda ya taso a cikin sarakunan nan ko daya daga makaran ba wanda yazo da rawanin sa da alkabba sai ya daga wannan makarar suya suka dauka talakawa miskinai wadanda da ba su isa su ganshi ba wallahi da aka zo za a tona kabarin a tona abunne a sa kasa a kwaba suya wannan alfuqara wal masakin ashe dai talakawa suna da amfani ko ba kamar ni ko ba komai sai dauki gawa ta bayan na mutu haka imam al-hakim ya rawaito wannan hadisin da imam al-baihaqi da isnadi ingantacce hakim yace sahihi ne a bisa sharadin bukhari da muslim Allah ka mana kikirin cikawa Allah ka yafe mana zanuban subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh